Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Alhamis 6 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Gahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana daukar matakin soke jam'iyyu 74 da rashin tabuka abin kirki a zabukan da suka gabata. Sannan za ku ji cewa bayan kafa rundunar tsaro ta Amotekun da shiyar kudu maso yammacin Najeriya ta yi. Kuma kungiyar kabilar kudancin Kaduna wadda aka sani da Sokapo sun ce su ma za su kafa tasu hukumar tsaron. A kokarin magance matsalar tsaro da gwamnatin tarayyar Najeriya take ta sanar da shirin daukar matakin takaita yawan layukan waya da ƴan kasar za su mallaka daga 1 zuwa 3. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a kasar? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus sai a jiro lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaba Amurka Donald Trump ya bayyana matukan farin cikinsa da nasara da ya yi a yau Alhamis a shari'ar tsige shi yayin da wakilan labaran jaridun kasar suka sanar da wanke shi kana shi kuma ya cicciki masu kallamirinsa. Sa'o'in bayan ya nuna jarida da ta bada labari a wurin wata addu'ar karin kumallo ta kasa. Trump ya yi irin haka kuma yayin da yake jawabi a fadar White House akan abin da ya kira bukin murnan wanke shi da majalisar dattawa ta yi da akan zargi-zargi guda biyu da ake masa. Trump da ya ci gaba da musunta aikata ba daidai ba, yana mai cewa mun shiga tsaka mai wuya akan rashin adalci. Tun da fari dai taron na wato taron addu'ar ta karin kumallo wadda aka yi ta kasa a nan birnin Washington DC. Trump da ya dade yana yi wa 'yan Democrat shagube a yunkurin tsige shi da suke yi. Ya ce kasar ta shiga cikin wani mawuyacin hali akan wato sakamakon wato ayyuka na wasu azalumai kuma marasa gaskiya. Ya ce sun yi kokari su mana banna amma kuma sun kare su kai wa kasar mu babban lahani. A jiya Laraba, daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka wato FBI Christopher Wray ya ce shekarar da ta wuce ta 2019 ita ce shekarar da aka rasa rayuka na aikata ta'addanci a cikin gida tun lokacin da wani bam ya tashi a wata babbar mota a birnin Oklahoma a shekarar 1985 wanda ya kara da cewa zai kara wato tashi tsaye wajen yaki da abin da yake janyo tashin hankalin da ya zama kan gaba na aiki da hukumar take yi. Karuwan hare-hare da muka gani a shekarar da ta gabata wani karin haske ne na ci gaba da irin barazanar da tashin hankalin na masu tsatsauran ra'ayin cikin gida suke yi. Ya ce wato kuma wanda ake aikata laifuka na kiyayya. Wray ya bayyana haka ne a shirye-shiryen da yake yi na ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai. Irin waɗannan laifuka da wato ba su da iyaka a nan Amurka, kana tare da taimakon yanar gizo irin waɗannan ƙungiyoyin suke samun damar kaiwa ga ko ina a cikin ƙasar da ta Amurka. Hare-hare da Turawa fararen fata masu tsatsauran ra'ayi suka kai da wasu masu ra'ayi na cikin gida ya ƙara karuwa a cikin 'yan shekarun nan. A cewar hukumar ta FBI, masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida sun kashe mutum 39 a wasu hare-hare daban-daban har guda 5 wato cikin shekara guda da ta gabata ta 2019, wanda idan aka kwatanta da mutane 4 abinda ya shafi wasu hare-hare a cikin shekarar 2018. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau Alhamis, yayin da rahotanni suka ce hukumomin yankin Wuhan za su tattara mutane da suka kamu da cutar a biranen yankin. Jama'an sun faɗa a yau Alhamis cewa mutane 563 suka mutu sakamakon coronavirus, wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda. Haka zalika mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun haura 28,018. Adadin mutuwar na yau Alhamis shi ne mafi yawa da aka samu cikin wuni guda tun lokacin da wannan cutar ta ɓarke a cikin watan Disamba. Akwai mutane 150 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 23 da ya haɗa da mutuwar mutum guda a ƙasar Philippines, mutuwar farko da aka samu a wajen ƙasar China. Wani likitan China da ya fito karara ya yi kashedi a kan kwayar cutar a cikin watan Disamba, shi ma ya mutu da coronavirus a cewar kafafen yaɗa labarai da dama ta ƙasar. Bayan da ya yi kashedin, 'yan sanda sun kama Dr. Li wanda yake ya nuna cewa ya kamata a tashi haikan, kuma an kama shi ne da laifin rashin gaskiya da kuma yada jita-jita, wanda haka zai iya jefa jama'a cikin rudani. Da ƙarshe, kasar Senegal kuma ta fara daukar matakan kariya a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Dakar daga cutar coronavirus, biyo bayan wani da ake zaton shi ne mutum na farko da ya kamu da cutar a nahiyar Afirka a cikin watan Janairu. Amma duk da cewar gwajin da aka gudanar akan wanda ake zaton ɗan ƙasar Abricus ne ya nuna ba shi ɗauke da cutar, amma dai Senegal ta ci gaba da ɗaukan muhimman matakai.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana daukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin tabuka abin kirki a zabukan da suka gabata na akalla samun kashi 25 na yawan ƙuri'u a jihohin Najeriya 36. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana daukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin tabuka abin kirki a zabukan da suka gabata na akalla samun kashi 25 na yawan ƙuri'u a jiha ɗaya daga jihohin Najeriya 36 da ko akalla samun kujerar kansila.
You will recall that prior to the 2019 general election, Nigeria had 91 political parties. One more party was registered by court order after the election.
Yanzu ku tuna gabanin zaben 2019, Najeriya na da jam'iyyu 91 ne. Kotu ta yi wa jam'iyya ɗaya rajista bayan zaben, wanda hakan ya sanya adadin jam'iyyun suka zama 92. Tsarin mulkin Najeriya ya ba wa hukumar zaben hurumin kula da rajistar jam'iyyun da kuma soke rajistar su. In ji shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu a jawabin da ya gabatar a helkwatar hukumar da ke Abuja. Sakamakon soke jam'iyyun 74, yanzu Najeriya ta saurar da jam'iyyu 18 ne masu hurumin shiga zabe. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya yi ƙarin bayani.
Idan jam'iyya ta kasa cin akalla wani kaso daga zaɓuɓɓukan tarayya ko na majalisar jiha, ko akalla kujera ɗaya ta majalisa ta matakin kansila a zaɓuɓɓukan ƙananan komi, a nan ina magana akan irin zaɓuɓɓukan da ita hukumar zaɓe take gabatarwa, wadda a nan faɗin tarayya yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta take gudanar da zaben ƙananan komi, abin da ake kira ƙananan komi wato era councils, idan jam'iyya ba ta ci ko ɗaya cikin waɗannan kashe kashe ba, to lallai bata cancanci ta ci gaba da zama kuma abin da doka ta tanada kenan, kuma da shi aka yi aiki.
Yanzu su waɗannan jam'iyyu da aka soke su, menene makomar su kenan? Shikenan akwai wani abu da za su iya yi ne ko doka ta nuna su kan shikenan sun zama tarihi?
Irin matakin da aka musu rajista kuma suka zama jam'iyyu a baya, an riga an rushe an rufe wannan babi din. Sai dai idan suna buƙatar sake zama jam'iyya, sa iya sake neman sabuwar rajista, kuma kuma zaɓe sai ta duba ta ga cancanta su akan sabbin ka'idojin da aka shimfiɗa.
Shin za su iya nema da sunayen inda aka soke su da su ko kuma sai sun sauye suna?
Ai in abu a manta ba, a baya a tarayyar Najeriya an taɓa yin jam'iyya mai sunan PRP, yanzu ma an sake. Saboda haka idan suna son sake rike wannan sunan su, sai su dawo su ga bi ka'idojin da yanzu kuma aka shimfiɗa wa da za su cika kafin su zama sabuwar jam'iyyar da za a kira ta a cikin jam'iyyun da tarayyar Najeriya za ta kira su jam'iyyu.
Daga fito wannan labarin akwai mutane da suka ce ai ma da an maida jam'iyyun uku ma ko biyar ma, wato 18 din da aka bari din ba sun yi yawa sosai.
Ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba, dokoki take bi, saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai ko ai kaɗan ko ai da yawa.
Hukumar zaben ta sanar da cewa bana za ta gudanar da zaben gwamnan Edo a ranar 19 ga watan Satumba, sai kuma na Ondo a ranar 10 ga watan Oktoba. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Biyo bayan kafa rundunar tsaro ta Amotekum daga shiyar kudu maso yammacin Najeriya, su ma kungiyar 'yan kabilar kudancin Kaduna waɗanda aka sani da Sokapo sun ce za su kafa tasu hukumar tsaron. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da cikakken rahoton.
Kudu da arewa gabar da yamma, labarin taɓarɓarewar tsaro na addabar al'umma da ke zaune a ƙananan hukumomi har sun fara yunkurin ɗaukar mataki. Na baya-bayan nan ma dai shine na ƙungiyar 'yan kudancin Kaduna wanda ake kira Sokapo, da suka ce su ma za su kafa nasu hukumar tsaron. Kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa, shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilu na shiyar arewa Mark Amani ya ce yana goyon bayan wannan yunkuri.
Babu yadda za a yi a ce ƙasa tana zama, Boko Haram ta zo ta haddaka ƙasar nan, ga masu satan mutane a biya miliyoyin dollars ba ma naira ba, ga masu satan shanu, ga kawai gaba ɗaya kullum babu ranar duniyar da ba a kashe mutane a Najeriya. Sannan waɗansu suna nunawa kamar Najeriya ma tasu ne kawai, wanda ba daidai ba ne. Idan in har za mu fito mu gaya kanmu gaskiya, ko shakka babu, ni nake tabbatar maki babu wanda zai tunani cewa zai nemi jami'an tsaro. Menene aikin sojoji, menene aikin 'yan sanda, menene aikin civil defense da sauransu? Amma tunda abin ya zama mun sa mugunta da munafanci a ƙasar nan, wallahi duma abin da za a yi, maganar Sokapo da suka yi, ko shakka babu maganar su dutse ne.
Ita ma Hajiya Aisha Shu'aibu Galma, 'yar jihar Kaduna, ce ga ra'ayinta a game da kafa kungiyar.
Wannan yunkuri da suka yi abu ne mai kyau kware da gaske, saboda abubuwa sun taɓarɓare sun lalace yanzu. Wato a Kaduna muna neman matakan tsaro da dama, ba 'yan sanda kaɗai ba, ba 'yan ƙato da gora ba, ko ba komai, saboda yaranmu, matasa da sauransu. Domin abu ya taso mara kyau, a koyaushe matanmu ne da yaranmu matasa mu ne muke shiga cikin wata rigingimu da ba mu iya fidda kanmu, dole sai mun nemi taimako. Wannan kungiyar da suka fito suka kafa kungiya ne da na goyi baya a yi haka, domin ni ma uwa ce, ni ma mace ce, so sun yi shi akan hanya kwarai da gaske, ina murna da haka.
A can jihar Katsina kuma, karamar hukumar Kaita ce ta fito da wani sabon salo na daban, kamar yadda shugaban sashen mulki na karamar hukumar Aminu Muktar Bakori ya bayyana mani.
Wannan kwamitoci sun kama hadda warwar, kuma warwar ɗin nan su magade su za su yi mana lidin mutum 7-7, su wannan mutum 7-7 ɗin su ma za su ɗauki kuma mutum 10-10 matasa, wanda matasan nan masu jini a jika ne. Duk information da ake so za su riƙa nemo shi su gaya ma 'yan magade, su kuma magade su gaya ma 'yan sanda, kuma magaya wannan matasan su za su zama kamar 'yan banga, tunda muna da 'yan banga. Amma sun yi kaɗan ne, to za a haɗa da su kamar dokar da gwamna ya bada cewa babu hawa babar ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 6 na safe. To wayannan matasan da wannan banga na ward za su tabbata an yi haka, muddin aka tsare din yadda aka hana yawo da babar nan, in Allah da za mu samu saki, komai daga Allah yake, amma insha Allah mun san Allah zai kawo mana waraka wannan abu.
Majalisar Dattawan Najeriya a yanzu haka ta nada kwamiti mai kunshe da mutum 56 da za su duba yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul, domin a samu a kafa hukumomin tsaro masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na sanar da shirin takaita yawan layukan waya da 'yan ƙasar za su iya mallaka daga 1 zuwa 3. Shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro a kasar? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kira daga jihar Yobe da wa muke magana?
Ma mai cajin waya ba sarwale duniya dai.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Na'am, ra'ayina kan maudu'in yau dai. Annan takaita laifin nan ba zai kai abun da zai magance matsalar tsaro ba.
Eh.
Ni dai ra'ayina ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya ta nema mutane aiki.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Niger da wani ke magana?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba.
Muna jin ka, Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni a ra'ayina da sauran 'yan Najeriya, wannan ba zai magance mana matsalar tsaro a Najeriya ba. Domin saboda abin da yake akwai ainihin kwararru wanda yake Allah ya kwanci sun kware a harkar tsaro, sannan kuma bangaren computer din nan muna da kwararru wanda suke sune ga sun kware a bangaren computer. Babu abin da yake dacewa yake cancanta a kasar mu Najeriya. Arzikin da Allah ya hori a tsaya a gina kasar, kowa a bashi haƙƙin shi bakin iya gurgudu a gina kasar shi ne kawai magani.
Baka ganin idan aka takaita kowa za a iya kamar waɗanda suke satan mutane din nan za a iya amfani da na'ura a gano inda suke, tunda an yi rijistar lambobi an takaita yawan layukan waya.
Eh, to ai idan aka ci hakan zai yi hutun rijista da aka bari ta amfani ba kenan. Ai su ainihin kamfanonin duk wanda yake kiran waya kamar da muke jin labari ko muke samu, ai duk wanda kira sun san inda yake da inda yake, kawai dai bar aikin ne ba za a yi ba za a magance wannan bangaren bane ba, shine kawai.
To mun gode, Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma sai kwanta gora da wa nake magana?
Ina magana da engineer mai gero makeri lulu kwanta gora jihar Niger.
Muna jin ka, engineer, me ra'ayinka?
Ra'ayina wai a ce a tsaye da layi da ɗaya zuwa uku yayi do, wannan ba ta hishe mu, ba maganin, ba maganin tsaron za ta yi. Magana ga inda aka yi a ɗauki mataki ba a ɗauka ba. Ai in haka za a yi to sai a ce wurin rijista. Kowa sai ya kawo aiki kad na ɗan zama ɗan ƙasa sai a yi mai rijista a san ɗan Najeriya da ɗan waje.
Ai injiniya, ai yanzu in za a yi rijistar layi ana kowa yana ba da shaidar kati ko na shi ɗan ƙasa ne kafin ya sai layi.
To yanzu ana wallahi akwai layin da za a sai kaje, akwai su masu sai da layin da rijista suke yi su ba mutum sai su da layi. Wannan dan wannan ba a gane ko ne, don haka dai a canza lale. A dauka a samu ta a samu su harkar yi wani tsare wani tsare haƙƙoƙin bayan Allah da ana son zama lahi, amma baka da wani a dauki mataki wajen wani lahi wannan duk ba shi ke kawo tsaro Najeriya ba.
To mun gode, injiniya, da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Yobe da wani ke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubuwan Zamfa, kasuwar da Maturu.
To muna jin ka, ne ra'ayinka?
To ni dai ra'ayina gaskiya take ta layin nan ne a nawa nagari ba zai iya kawo ci gaba a wannan tsaro ba kawai abin da ya kamata gwamnatin kasa ta Najeriya kamar yadda kowace gwamnati ta sa idanu a kasar ta ta dauki ma'aikata da na ciki da na waje suke fafatawa suke daidan kokarin su dangane da su kawo zaman lafiya a kasar su to mu ma Najeriya haka zamu koyi da waɗannan kasashen sannan kuma jami'an tsaronmu da suke fafatawa ya kamata a sama musu kayan aiki ingantacce da shishi saboda wani lokacin rashin isasshen kayan aiki ma yana dan kamu su cikas wannan shine ra'ayina ku tashi lafiya sannan na gugu zan kaso da mutum
to mun gode da wannan kira naka daga jihar Maiduguri da wa muke magana daga jihar Borno
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Maiduguri
suna bukatar juwa daga Maiduguri
to muna jinka me ra'ayinka
eh ni ina ga wannan da suka ce wai layi uku rani zai magance maganin tsaro dubba mu fita bane ba ko layi goma ma ba zai magance maganin tsaron ba saboda kamfanin nukan sune suke da matsala ya kamata a ce ko da layi ɗaya mutum yake da shi yayin magana su ba da information cewa ga inda yake
to mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana
Allah barka dai da yammaci
yawa barka dai da wa muke magana
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasakar na tarihin Najeriya
muna jin ka Murtala me ra'ayinka
Hajja to su wanda ya kawo wannan tsari ba za mu ce bai kokari ba amma gaskiya ni ban ga shi ma yin haka ba mu muna tunanin su ce mana akwai wata na'ura da suka kawo wanda duk wanda ya buga waya ana ganin shi a wannan cikin na'uran duk inda ya tafi ana ganin shi shi ne to za mu ce su shigo da mu zamani amma har yanzu ina son gani wani abubuwa da ake a kasar nan irin na dada wanda ko wasu kasashe Afirka sun wuce wannan zamanin ana zamani ne na technology na ci gaba da komai ya ko layi ɗaya ne mutum zai ta'addanci ko da rabin layi ne ana ta'addanci da shi an kama mana mutum nan mun je har ofishin MTN sun ce ba za su ba mu information ba sai mun je kotu ya kamata ne a ce su gwamnatin su ce duk wanda ya je su ba su bayanan da aka sace musu mutum a ba su ba wani shamaki amma duk wannan ni ba mu fa wani nasara da za a yi da fatan dai Allah ya sa kawai mu dai Allah ba mu nasara mu kuma Allah ya tare mu gaba ɗaya
to amin daga Maiduguri da wa muke magana
Assalamu alaikum da Haruna ne makaniki ne da Maiduguri
muna jin ka Haruna makaniki
na'am wato ni wannan take ta layi da aka ce za a yi nan ina ganin kaman gaskiya amfanin ta kan ne banda a samu ma matasa aikin yi ina ganin duk dai abin da zai kawo matsala da huta lafiya
to mun gode Haruna makaniki da wannan kira naka daga jihar Bauchi da wa muke magana
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila Isfawa kasin ma daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
muna jin ka Sama'ila me ra'ayinka
to alhamdulillah ra'ayinan nan maganar layin wayan nan ba zai kawo karshen ta'addanci a Najeriya ba gaskiya abinda nake kira ga shugaba Muhammadu Buhari dai ya gane shugabanci da adalci kyautata ma jama'a adalci shugabanci shi zai kawo karshen wannan abu da kuma a dubi kasan halin da take ciki a tsaya a fidda kudin kasan a roki Allah malaman zauri a tsaya a roki Allah da waɗanda suke jaji da Boko Haram waɗanda suke cikin gwamnati a gane ubangiji Allah ya bayyana su ya bayyana gaskiya to shi zai kawo karshen wannan abu da adalci shugabanci ne adalci sai magana Sama'ila Isfawa kasan madan karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
mun gode Sama'ila daga jihar Sokoto da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam da wa muke magana
Imamu ne daga jihar Sokoto dukkan asara
muna jin ka me ra'ayinka
to gaskiya kamar yadda shi minista ya fito da wannan tsari akwai hikimomi ciki amma kuma ana dukan jaki ne an bar take saboda abinda ke faruwa wannan abubuwan da yake yi duk kamfanin wayan su suka haɗa wannan abin yanzu abubuwa abu da suke kafan zaki dai ka sunan kawai kiga yanda ake tallan layin waya a titi a hanya kai sai zaka ce layi ka sa a waya kai abin da zaka yi da shi haka alhali kuma makotan kasashe mun ga ba samun layi fa ya da kai ko ga dan kasa ba ne bako amma ana saitin layukan waya a kasuwa a titi ai ma rijista kai tsaye ko layi tsaye aka ce ka mallaka wani sai ya mallaki daidai ba sai ya kawo
To mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:54 ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. Matsayin kwallon kafa a Najeriya rukunin kwararru ya cira sama daga mataki na 77 zuwa 55 a duniya. Kamar yadda sakamakon bayanan rahoton shekarar bara na kwallon Professional League na Najeriya ya tabbatar, a yayin da nahiyar Afirka Najeriya tana matsayi na 8 a wannan rukunin. A gasar kwallo na kakar bana kuwa a Najeriya an samu ingantuwar tsari da kuma yadda ake gudanarwa, musamman a fannin alkalanci, kamar yadda wani mai ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ya shaida mini.
Sunana Halilu Muhammad Celi, ina kuma jami'in yaɗa labaru na kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. To babu shakka idan ka duba a kakar kwallo ta bana an samu sausauye sosai, kuma dole za a yaba wa hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nufi karkashin LMC, saboda gaskiya akwai ingantuwa musamman wurin alkalancin wasa. Idan ka duba a da koya za a yi da mutum yana gida sai ya samu nasara, amma gaskiya kakar kwallo ta bana akwai sausauye, domin idan muka duba kamar a makon nan da ya gabata a fafatan da an samu nasara, waɗanda suka je har gida suka doke club sun kai kusan hudu wanda suka samu nasara a waje da gida, wanda gaskiya yawa kaman kawo kungiyar kwallon kafa ta kula ta Kano Villas ta je har gidan Sunshine Stars yanzu tana cikin waɗanda suke tashi, don ta zo ta sha wiki ma a nan Gombe tana samu a waje, amma an je an rike ta gida sai canja ras. Sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ma ta je ta yi tafiya, ta je ta samu kunnan doki. Sannan akwai kungiyar kwallon kafa da dama waɗanda gaskiya sun taka muhimmiyar rawa, kuma duka wannan bai bari sa nasara ba da yin kokari da kanin wasa suke yi.
A fannin kwallon kafa na nahiyar Turai kuwa Real Madrid ta yi cin kaca ne ma Real Zaragoza a fafatawar da suka yi a daren jiya Laraba, ta zura da kwallaye hudu ba ko daya a ragar Zaragoza. Ita ma dai kungiyar Liverpool ta lallasa West Ham United da ci 2-1, a yayin da Manchester United ta samu galaba akan Manchester City da ci 1 mai ban haushi. Sai dai duk da nasarar United din, hakan bai hana City din ba kaiwa ga gasar ƙarshe a gasar cin kofin Carabao. Sai dai kuma a halin da ake ciki a Najeriya, mahukuntar gasar Premier ta janye takunkumin haramtawa magoya bayan nasarar United zuwa kallon wasar da United din ke yi har na tsawon wasanni 5 a jere, sabili ta da husuma tsakaninta da club din Plateau United a garin Lafiya a jihar Nasarawa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matukan farin cikin sa da nasara da ya yi a yau alamin sa a shari'ar tsige shi, yayin da kadun labaran jaridun kasar suka ce suke sanar da wanke shi kan shi kuma yana cikakkar masu kallabirin sa. Sa'o'i bayan da ya nuna jaridar da ta bada labari a wannan labarin a wurin addu'ar ƙasa ta karin kumallo, Trump ya yi irin haka yayin da yake jawabi a fadar White House akan abin da ya kira bokin murdan wanke shi da majalisar dattawa ta yi akan zarge-zarge guda biyu. Sai dai Trump ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau Alhamis, yayin da rahotanni suka ce hukumomi na Wuhan za su tattara waɗanda suka kamu da cutar a biranen da ke yankin. Jami'ai sun faɗa yau Alhamis cewa mutane 563 suka mutu sakamakon coronavirus, wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie da Discretion da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.